wasu daga cikin waɗanda naji ra'ayinsu game da wannan zabe sun bayyana fatan alheri da kuma ganin an samu sabon dangantaka na ƙud da ƙud tsakanin Najeriya da kuma ƙasar Amurka musamman ma dai sauran ƙasashen nahiyar Afirka. To koya masana tattalin arziki ke ganin wannan sabon gwamnati da za a kafa a ƙasar Amurka da kuma dangantakar ta da Najeriya? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantogora, wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya.
Ni a gani na wannan cin zabe kamar musaya ne daga can baya ai wannan jam'iyya din ta Democrat ta taba yin mulkin kasan ba so ɗaya ba ba so biyu ba. To kusan a ce cewa shi dangantakar Najeriya da America yana bin tsarin harkokinsu ne na ƙasashen waje. Saboda haka wannan dangantaka din yana nan, akwai aminci, kuma Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan ƙawayen America a nan Afirka. Ko a baya wannan ya nuna nan ƴan kwanakin baya ka gani da aka sace wani ba Amurka, Najeriya ta yi amfani da dama da kuma ƙawance da ke tsakanin su da Amurka, ta ba American dama suka shigo Najeriya, jami'an tsaron suka zo suka kwaci wannan ɗan ƙasan Amurka ɗin. To wannan ina ganin dangantakan za ta ci gaba a haka ɗin. To sai dai kuma kamar yadda ka sani an daɗe tuni ita ƙasan Amurka ta samu man fetur, saboda haka ta janye daga sayan man fetur ɗin Najeriya. Yanzu a gaskiya ba ita bace babban kasuwan man fetur na Najeriya, sai dai ita ma tana ɗaya daga cikin masu sayar da man fetur. Kuma ɗin yanzu ita ma American kaga wannan cutan da aka samu na corona nan, shi ma ai ya girgiza tattalin arzikinsu. Saboda haka shi wannan shugaba ɗin zai yi ƙoƙari ne ya ga cewa yayi ya inganta tattalin arzikin ƙasan, kuma ya samar da abubuwa na jin daɗi na inganta rayuwarsu Amurkawa kamar yadda suka rika kuka.
Su ma dai sauran 'yan Najeriya ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bankunansu kamar yadda waɗannan mazauna birnin Lagos suka shaida mani.
Wato wannan cin zaɓe na Joe Biden ga mu mutanen Afirka, musamman kamar mu mutanen Najeriya, muna ganin kamar zai dan canza waɗansu alƙaluma na dangantaka tsakanin shi da ƙasashen Afirka, musamman kamar irin mu nan Najeriya. Saboda idan ka duba za ka ga cewa da ƙasashe nawa ma shi Trump yake ɗasawa tsawon mulkin da ya yi shekara hudu. Saboda haka ka ga alamomi dama suna nuna duk wanda yake bibiya al'amuran siyasa na duniya da sanin harkokin siyasa ya san abin da ya faru da Trump a zaben nan zai iya kasancewa, zai iya faruwa da shi.
To Allah ya sa shi shugaba na yanzu ya zama mutumin kirki da mutane za su himfane shi. Kada ka mana bambance-bambance, muna munna.
Gaskiya na ji daɗi dangane da abin da ya gudana na zaben ƙasar Amurka. To gaskiya muna kira ga wannan shugaba ne yanzu da ya lura da abin da ya kamata, musamman haɗin kan ƙasashe da bawa sauran ƙananan ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi tallafi da taimaka musu wajen haɓaka da tattalin arziki. Sannan ya lura da musamman haɗin kai na ƙasashe, musamman ta bangaren wariyar addini, kuma wancan ba addinin kuɗe ba, wancan kaza, takarar da ƙasashe fada.
A wurare da dama dai a birnin Lagos da kuma sauran sassan Najeriya an gudanar da bukukuwa da kuma nuna farin ciki da murna da wannan sakamakon zaɓe. Shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai tuni ya miƙa saƙon fatan alherinsa kamar da sauran shugabanni na ƙasashen duniya suka bi sahu. Bamiye Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.